أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Musaitu Abuja, don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum, muna masu farawa da fuskantar da kai da miƙa kokon mana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, kuma ya ba mu ikon aikata daidai. Muna ƙara fuskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ya ba mu ikon koyi da shi. Dukkan abin da ke ciki na hali ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da kuma nisan nasa. Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da dukkan waɗanda suke masu imani. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 94 a wannan littafi, a cikin babi na 54 shi ne babu ma ja'a fi wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma ina fatan ne yau ya zama shi ne karatun babi ɗin na ƙarshe insha Allah, sai mu shiga babi na gaba tun da sati ne gabata mun gagara kammala babi ɗin. A gabanin fara karatu, muna masu addu'a zuwa ga ƴan uwanmu da suke cikin halin jarrabawa a kudu maso yammacin ƙasar nan, musamman a cikin jiha ta Oyo wato Ibadan. Allah ta'ala ya ba su mafita. Waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu. Waɗanda suke cikin halin takalika ne Allah ta'ala ya gaggauta ba su mafita. Waɗanda suke cutar da su, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kunyatar da su, ya tozartar da su, kuma dukkan kaidi da suka shirya Allah ta'ala ya biye da shi a kansu. A dukkan wani wanda ya cutar da wani dan zamansa musulmi ne ko dan zamansa dan arewa ne a wannan wani wuri, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bi kayansa. Muna roƙon Allah ta'ala da mafi daraja sunayensa mafi girma na Al-Hayyu Al-Qayyum da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai musu sauki. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka rasu da dinin wannan Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai, zuriyar su Allah subhanahu wa ta'ala ya mata albarka, waɗanda suka rasa dukiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya canja musu da mafi alkhairi. Wannan yana daga alamar jarrabawa da Allah yake al'umma ta yadda Qur'ani ya bayyana a surori da dama, ayoyi da dama, min babin misal wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونسكت سورة البقرة آية 356-357. Mafiya yawa idan abubuwa suka faru irin waɗannan ba komai ne idan aka yi na ƙoƙari sai an fito an bayyana ba. Amma dai mu sani tun da mun yi tarayya a wajen imani da yarda da Allah ɗaya, kamar da suka ta bayyana musulmi ka jasadin wahidin ne. Babu wani abun da zai shafi musulmi guda ɗaya a duniyar nan face mun ji abun ya taɓa mu kamar da ke taɓa kowane musulmi wanda yake mai imani. Amma sai dai ba kowane abu ne da zai faru ya dace ya zama komai sai an faɗe shi a fili ba. Sau da dama yakan faru zo mu yi addu'a, amma wannan bai hana kuma abin da za a iya yi ta bayan faɗe don a kai ɗauki ko a samu ƙarshen al'amari a yi shi. Kuma idan aka yi mafiya yawa mutum yakan yi aiki da damarsa ne na zama musulmi ya yi, amma in ba haka ba sai ya zama ba mas'uliyar ofishin mutum ba ne. Amma a matsayinka na musulmi ba zai taɓa yiwuwa ko da haƙƙin ofishinka ne ko ba za ka ba ka ga wata fitina ko musiba ta tafi ne kake haƙuri da ita. Wajibi ne ka tashi kai abin da za ka yi a kai. Na yi magana da mutane da dama waɗanda ya dace su ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen fitina ɗin da kuma bin ƙa'idun waɗanda aka zalunce su. Na yi ta neman shi gwamna na ƙauye da ya yi magana da shi a matsayina na ɗan Najeriya musulmi kuma ɗan arewa. Ban same shi ba, amma na yi magana da mataimakin gwamna da jihar Oyo musulmi ne. Mun yi magana aƙalla ko a yau na yi magana da shi ya kai sau uku akan abubuwan da suke faruwa. Dukkan takaici da muke ciki da fushi da ɗan arewa ke ciki da damuwa da musulmai ke ciki babu abin da ban bayyana masa ba, saboda amana ce. Ya damu ya shiga cikin halin ƙaƙanika ya kuma ƙara mun wasu information da ban san da su ba da kuma irin matakai da ake ɗauka. Na yi magana da gwamna na Lagos a kai misali, saboda na san shi ma iya da damuwa da za a kai irin waɗannan harkoki. Magana ta ƙarshe da ni da shi bai wuce awa ɗaya ba shi son wa Olu. Na gaya wa irin takaicin da ake ciki a arewa da kuma bala'in abin da suke jefa ƙasa in ba ɗauki mataki a kai ba, saboda a doka ta ƙasa asali gwamna shi ne chief security officer na jiharsa. Na yi magana da na kuma yi exchanging message da gwamna misali na ake ci a kai, na ja hankalinsa a kan abin da ke faruwa min babin misali. Abin da ya shafi gwamnati ga abokin aiki na minista da 'yan sanda, ina ga tun yana sarkwata nake neman su har da yamma nan muna magana da shi a kai, ya kuma bayyana mun irin matakan da suka ɗauka. Ya ce ko shi yana ta magana da hatta kwamishinan 'yan sanda ta jiha ɗin, yana bibiyan al'amuran kuma iya ganin wani mataki ya dace a ɗauka, yana yin abin da ya dace. Banda wanda ya ce ana ƙoƙarin a ga an kai musu tallafi ma na gaggawa musamman waɗanda suke wani hali na ƙaƙanika yi a lokacin. Gwamna na Lagos da na gaya masa cewa har a yanzu abin bai ƙare ba, na samu wasu video clips daga wajen wasu matasa irin Dr. Abubakar Hidima ya ce a tura masa ya gani. Shi kuma minista da na gaya masa ya ce in akwai wuraren duka location ɗin da ake da damuwa da wuri a tattaro a bashi. So muna kan tattara wuraren da duk suke buƙatar ɗauki ne don a bashi. Abin da ya shafi arewa na yi magana da shi shugaban gwamnoni na arewa shi ne gwamna Lalo na jihar Plateau. Ko da awa uku da ya wuce ina magana da shi akan waya akan da ya dace a yi, ya ce za su kira mitin na gaggawa wa za su yi mitin gobe Litinin da kuma Laraba a kai, saboda haƙƙi ne a gaya musu. Idan ana ba mutane haƙuri ko haƙuri yana da iyaka, musamman idan waɗanda ya dace su tsaya su yi abin ba su yi abin da ya dace ba. So na gaya masa shi ma ya ce shi ma yana cikin damuwa, don ina yaba masa akan ƙoƙarin da yake na zaman lafiya a jihar Plateau. Bin hakika shi yasa wannan ya zama kuma a matsayinsa na cewa a wani bangare ce ake nodana tsake kai wa hari so wajibi ne kuma a matsayinsa na shugaban gwamnoni ya yi magana waɗanda kuma muke shawari da su idan irin wannan ya faru kamar gwamnan Borno Professor Zulu tun da abu yake faruwa jiya muke ta shawari da su me za a yi to duk waɗannan abubuwan da muka yi ba komai ne za a fito fili a faɗa ba amma ko wannan fitinar ko wacce kai ta faru haka ake yi amma muhimmin abu shi ne handan da ake yi don shi ya sani idan ana yi ba ana yi ne wai don masu sauraro su gamsu da mu ba a'a mu da masu sauraron kowa yadda Allah yake nema so idan za ka yi abu sai ka duba ya yi Allah yake so ka yi sai ka yi ba a tsammanin duk abin da ne da waɗannan mutane manya kuma zan zauna na ce wane ce kaza na ce kaza wane ce kaza na ce kaza ba daidai ba ne idan muka mai da haka to wata ran wani ma idan ka kira wayan ba zai ɗauka ba saboda me saboda ba komai ne ya zama idan a wani mataki an yi shayarin na yarda da juna kuma ya dace ya zama na public an faɗe shi ba shi yasa sau da dama kuma kowace kila ta taso Allah shi ne shaida irin waɗannan matakan muna ɗaukar su wata ran idan abu ya faru a daren da yake faruwa ko rana na kan yi magana da mutum 30 ko 40 da abin ya shafa dan matsalar maslahar musulmai kusan kowane gwamna kokari nake sai zaman da kidan basa in naga al'ummar mu sun shiga wani damuwa ko ɗan arewa ko ma wani mai rauni ko da ba musulmi ba ne to haƙƙi ne ka yi ricin awul tuhin ka isar da saƙo zuwa gare shi to mutumin da za ka kira waya ya ɗauka ko ya ga miskon ɗin ka yi kira da gaggawa a cikin girmamawa to kaga wajibi ne in ka ga matsalar shi za ka nema ka faɗa ba labari ne da kana bayarwa ba to wannan kuma shi ne tsari na addinin musulunci muna roƙon Allah ta ala ya ba mu mafita abin da yake da muhimmanci duka al'umma mu sani kuma duka 'yan Najeriya shine cewa doka ta Najeriya kowane ɗan ƙasa yana da ikon ya zauna inda yake so babu wani ɗan ƙasa da doka ta ce ba zai je wata jiha ya zauna ya rayu ko wani bangare na ƙasa ya rayu ba in dai kai ɗan ƙasa ne doka ta ba ka ikon ka zauna a ko'ina kake bukata a Najeriya a lokacin zamanka idan aka ce ka yi laifi laifin nan doka ba ta ce a kore ka ba sai ta ce in ka yi laifi a nemi evidences a kai ka gaban alkali ai shi ne laifi ba korensa ake ba in dai ya tabbata mutum ya yi laifi me ake yi sai a gurfanar da shi gaban ne gaban shari'a to wannan wajibi ne mutanen ƙasa kowa ya san haka kuma wajibi ne kowa ya kiyaye haka yan kudancin ƙasa kamar yadda yan arewa suke zaune a kudu yan kudu da suke zaune a arewa mai iya yawa sun fi yan arewa da ke kudu yawa akwai waɗanda sun fi shekara 250 a arewa suna zaune misali zan bayar gwamna Zulu Amini na ne duk abin da yake na mulki babu wanda ba na sani ƙarshen shekara da aka ce za a shiga Niyuya waɗanda suke yan kudu za su tafi arewa za su koma gida su yi celebrating na Niyuya shi ya ɗauki motoci ya ba su shi ya musu rakiya kuma shi ya ba su pocket money saboda ne saboda sanin haƙƙin shugabanci a musulunci da kuma mai da kuma adalcin mu 'yan arewa musamman musulmai ba a nan kaga ya tsaya ba kwana uku da ya wuce akwai likitan da ya sadaukar da kansa ya yi hidima a jihar Borno ya samu jarrabawa gwamna ya masa 10,000 ya nemo shi ya ba shi kyautar mota da kuɗi da ya haura naira miliyan 10,000 a jihar Gombe mun tashi mun samu iyayenmu ma mafiya yawan abokanansu ɗan kudanci ne sun tashi tare sun girma tare kuma ɗan kudancin nan zuwa su kai ba wanda ya kore su banna sarki Haruna sarkin Gombe Allah ya cikansa wanda ya taso daga Borno ya dawo Gombe ya ta cire a 1980 bayan ya yi ta cire a wurin shi ya tashi takanarsa Gombe ya je Ogbomosho ya ɗauko ɗan wurin ɗan ƙabilar wurin ya kawo su Gombe na kuguda ne masu daraja a Gombe a can Gombe kara fari ta kudu tare wai ba su gidaje ya taimaka musu ta gina gidajen aka masa magana ya ce a mu duk 'yan Najeriya ne kuma haƙƙi mu kula da interest ɗin kowa shi ba ma kora ba zuwa ya yi ɗauko su ya kawo su ya ce su zo su zauna a cikin al'umma saboda me saboda dukkaninmu ɗan ƙasa ne muka tashi da su akwai a ciki akwai abokananmu daga cikin 'ya'yan waɗanda aka ɗauko a koda da ma sun karantar da mu a makaranta kamar principal ɗinmu a sakandare mutumin kudu ne maso yammacin ƙasar nan amma ya zama ɗan asalin jihar Gombe ɗayan zamanin ɗan jihar Gombe ne misali wasu sun girma sun kai matakin da a cikin jiha sun rike commissioners wasu sun rike permanent secretary saboda ne
saboda sanin ya kamata. To kaga ba zai iya yiwa a wannan hali talakawa kullum sai dai a ba su hakuri ba, suna ga me ke faruwa, haƙƙi ne akan waɗanda abun ya shafe su, yadda gwamnonin mu na arewa yake kwatantawa suke kare interest din wani wanda yake bako, to wajibi ne na kudu sai sun kwatanta haka, wannan wajibi ne. Idan ba a kwatanta ba to shi zai jefa ƙasar ga wani hali Allah ya kiyaye, Allah ta'ala ya kiyaye, Allah ta'ala ya kiyaye. Waɗanda suke tada rikicin nan mai iya yiwa ne suna da interest na me na ƙasar ta lalace, to muna roƙon Allah ta'ala ya kunyatar da su. Duk wanda ke sha'awa ya ga ƙarshen Najeriya, Allah ta'ala ya kunyatar da shi, Allah ya mai da kaidinsu a kansa. Dukkan wani wanda yake jin daɗi don an zubar da jinin mutum ɗaya da yake innocent yake farin ciki, Allah ta'ala ya mai da bala'i da kaidi a kansa. Dukkan wani mutum da ke jin daɗi duk ran da aka samu tashin hankali a Najeriya, ko da ya yi pretending, Allah ka kunyatar da shi, Allah ka tona asirinsa, Allah ta'ala ka mai da bala'in da sharri a cikinsa. Don wahalar sha'anin yanzu wani sai ya zo nan ku ya damu da abin da ke faruwa, amma a cikin zuciyar murna yake yi, yana murna yana farin ciki, in ma ya samu dama har gudumawa zai bayar don a yi rikici, amma sai zo ce to ana ta kashe al'umma, to mu ba mu san irin wannan ba, amma Allah ya san su. Ya Allah ka tona asirinsu, ka kunyatar da su, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Duk wanda bai son zaman lafiya, Allah ta'ala ka kunyatar da shi, Allah ta'ala ka mai da bala'i a kansa, Allah ka mai da sharri da ya tsokano duka ya kare a kansa, Allah ta'ala ka ƙara mana albarka, Allah ka taimaki musulunci da musulmai, ka taimaki ko masu taimakon addininka, masu promotion zaman lafiya, masu kokarin tabbatar da adalci da rufe amana a bayan ƙasa. Allah ta'ala ya gafarta waɗanda suka rasu, kuma waɗanda suke fitinar Allah ya daina kansu, waɗanda a hakan yake a kansu a kowane wuri, Allah ta'ala ya ba su ikon kiyaye. Na sai mu je zuwa ga tambayoyi. Wannan ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina yi wa malam fatan alkhairi, Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin ya hayya. Bayan haka muna son malam ya sanya mahaifiyar mai martaba sarkin Hadiji a cikin addu'a wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya, Allah ya jikanta ya mata gafara tare da iyayenmu baki ɗaya, Allah ya mai da malam gida lafiya, amin ya hayya. Haka ne mai martaba sarkin Hadija hafizahullahu ta'ala, Allah ya ɗauki rayuwarsa jiya, Allah ya ɗauki rayuwar mahaifiyarsa jiya, muna roƙon Allah ya gafarta mata, Allah ta'ala ya jikanta, Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinta. Muna kuma ƙara maimaita addu'a da ta'aziyya zuwa gare shi da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma, a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara liman yahibbukum. Allah ta'ala ya sa can ya fi nan, Allah ta'ala ya sa can ya fi nan, Allah ta'ala ya sa can ya fi nan. Na samu daman isar masa da ta'aziyya, na tura tashin dinwa Abdullahi ya wakilce ni, an yi sallah da shi, kuma na ce tabbatar da bai bar wurin ba sai ya isar da ta'aziyya ta gare shi, kuma ya ce da sallah. So ya je ya samu sallah din, kuma ya yi ta'aziyya din, kuma ya tabbatar min da ya yi, shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Allah ya taimake ka, kuma ya ƙara maka imani da lafiya, Allah ya gafarta wa magabata. Malam ni ina kokarin ibada sosai iya gwargwado, kuma ina ta yin addu'a cewa Allah ta'ala ya bani arziki, kamar yadda aka ce Allah yana karɓar ibadan wanda yake mai kokari. To malam gaskiya har yanzu ina cikin kunci, ba ni da kuɗi. So ko akwai laifin da nayi wa Allah ne? To a saurara ko? A
na farko muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara maka rufin asiri kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke maka hanyar rayuwa ta halal ya kuma sauke mana gabaki ɗaya mu hanyar rayuwa ta halal na biyu cewa ko kayi wa Allah laifi ne rashin cewa Allah bai baka kuɗi ba bai nuna cewa a wurin Allah kai mai laifi dan babu wata aya ko hadisi da ya bayyana a duniya cewa mutanen da Allah yake so yake ba wa bal ma akwai hadisi da ke cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 2714 da manzon Allah as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana cewa Allah ta'ala yakan bada duniya ga wanda yake so ga wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so hadisin yace inna allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti imana illa liman ahabba ma'ana shine Allah ta'ala yakan bada duniya ko kudi ko mulki ko jin dadin duniya duka wadannan ni'imomi ne na duniya dan wani ya fika kudi bai nuna a wurin Allah ya fika daraja dan wani ya fika mulki bai nuna a wurin Allah ya fika daraja dan wani ya fika rufin asiri da jin dadi a duniya bai nuna a wurin Allah ya fika daraja saboda me saboda ita dukkan duniya Allah yakan ba ta ga wani wanda yake so yakan ba ma wanda baya so yanzu mun ba da misali wanda yake kowa kudi a duk duniya ba musulmi bane na biyu ba musulmi bane na uku ba shi bane me dalili saboda ita duniya Allah yakan ba ta ita ga wanda yake so ga wanda baya so zaka iya samun mai imani iya da shi mara imani na da shi zaka iya samun musulmi na da kudi mara wanda ba musulmi da shi saboda me saboda wannan bai zama wani sirrin auna soyayyar Allah gare ka abin da yake nuna soyayyar Allah gare ka shine wala yu'ti al-imana illa liman ahabba shine Allah bai taba ba da imani sai ga wanda yake so lokacin da kaga mutum bisa ga dukkan alamu ya fika imani to iya bayyana cewa alamar Allah yana son ka biye da kai saboda alamar bayin da Allah yake so shine ba a duniya ake gane ba a imani ake gane ba imanin nan ko babu wanda yake da yaqinin ni da kai da shi ko su suna da shi sai me Allah ne ya sani don abu ne na gani sai dai ana iya ga alamominsa ana ga alamar imani ana ga alamar ikhlasi ana ga alamar taqwa amma yaqinin Allah ta'ala kada shi ya san waye yake shi to da ka dan uwa idan kana cikin halin jarrabawa to sai ka gane jarrabawar ta fi nuna cewa ba Allah yana kaunar ka fiye da rashin sa mu duba ko da cikin Qur'ani ayoyin da muka ja da zuna Bakara ta 157 ga kuma ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin cikin suratul al-kabut ko aya ta nawa ta dauke na aya ta biyu da kuma aya ta uku to kaga Allah yake shin mutane suna rantar ayyutraku abassu ayyaqulu amanna ko da sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba babu jarrabawa babu talauci babu jinya babu tsangwama duk ba zai yi ba haƙiƙa mun jarrabe wadanda suka riga yi kuma da haka Allah subhanahu wataala yake gane masu imanin gaskiya da haka Allah ta'ala yake gane ko masu imanin cuwa-cuwa so da haka mai imanin gaskiya duk girman jarraba yake yi hakuri so da haka ba zai mai imani da Allah Allah bai jarrabe mu ba shi addinin musulunci bai rabuwa da jarrabawa musulunci addini ne na salvation amma ba ka samun wannan sai kuma ka ci jarrabawa da Allah bai maka shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi yake cewa du'iya nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala'u fa thabata as-sadiquna wa farra al-kadhibuna muna roƙon Allah ta'ala ya sa ci jarrabawa mu ma Allah ya sa mu ci jarrabawa ya uwan mu a ko ina suke muna roƙon Allah ta'ala su ma ya ba su ikon cin jarrabawa wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam malami direban jifa ne ina tafiya a natse sai mai mashin ya zo ya fada karkashin taya daga baya gefen yaron mota na ta kasa a ta baya sai motar ta bi ta kansu sai suka rasu su biyu shin akwai azumi a kaina
ko da kafara ko babu. A magana mafi inganci a yadda ka faɗan nan daidai ne cewa su suka jefa kansu karkashin mota, a magana mafi inganci babu azumi a kanka sannan babu diya a kanka. Saboda idan muka duba cikin risala ta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Muhaybi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi mai suna Ahkamu Hawadithis Sayyara, Ahkamu Hawadithis Sayyara ɗin risala ce karama matuƙa da gaske da ya rubuta wa wata mujalla ta Jami'atu Imam Sa'ud da ke Riyadh, haka suka nemi fatawa sai ya rubuta musu, so shafuna ne ɗan kaɗan da ba su da yawa. A ciki ya yi magana mai tsawo wanda na taɓa ba da reference da wannan a tafsiri na Ramadan da shekara biyu da suka wuce, a ƙarƙashin aya da Allah ta'ala ya cewa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minan fi suratin nisa aya ta 62, sai ya ce dukkan kisa da ya faru da ake kafara a cikinsa shine kisa da aka samu na farko, kamar akwai wani aggressiveness daga mutum, wato kamar wuce gona da yake, kamar a ce a wannan hanyar doka ta ce malejin mota kada ka wuce 120 120, sai mutum ya taka mota ya kai ta 130. Idan dalilin wannan ya zama sanadin rasuwar wani dan gudun da ya ce a nan akwai diyya da kafara a kai, saboda ne saboda an sa masa iyaka ya keta da iyaka. Na biyu ya ce in akwai negligence shi ma akwai diyya akwai kafara, shi ne sakaci. Sakaci shi ne misali tayar mota ka je wajen mai fakanaiza sai ce tayar nan ta lalace, kar ka yi garajen tuka motar nan, sai ka ce a daga Abuja Kaduna zan je, sai ce wannan tayar ba na baka shawara ko su ne daga gidan taban goyi baya ba, sai ka dauki motar ka ma hanyar Kaduna, sai aka samu tayar kwashe sai ta kashe mutane, sai ce a nan akwai negligence akwai garganci, naka akwai kafara akwai diyya a kan mafhum tayyib. Ko kuma a ce wa mutum in yana tafiya a mota ya ji bacci ya tsaya, sai ce a baya jin bacci, sai ya yana gyangyaɗi sai ya hatsari, to a nan akwai kafara akwai diyya mafhum tayyib, akwai kafara akwai diyya a kansa kamar yana jin bacci. Ko kuma mutum ganganci ya sa ya bar kofar mota a buɗe kuma laifinsa ne, sannan ga dashboard ya nuna direba kofa tana buɗe amma ya tuka motar a haka, sai mota ta buɗe wani ya faɗi ya rasu, sai ya ce to a nan zai iya yin kafara idan mai idan yana da ma'lumat yana da information akan kofar abu da take bai gyara ba. Amma in mota ne kawai ta buɗe bai sani ba, a nan babu kafara babu diyya akan direba. Saboda me? Saboda babu negligence daga gare shi. In ba ya san kofar mota tana iya buɗewa kuma sai ya ɗauki mutane a haka kuma bai je an gyara ta ba, shike da sai mota ta buɗe ana diyya sai wani faɗi ya rasu, a nan akwai kafara akwai diyya. Amma in da ya je an gyara kofar ya ƙi tafiya ya ce sai an gyara sai aka gyara, ashe gyaran bai yi ba shi bai sani ba, sai ya ɗauki fasin da iya da iya sai aka rasu, ba nan babu kafara babu diyya. Saboda me? Saboda babu ganganci daga gare shi. So abun da ke sa a yi kafara shi ne mutum ya yi wani abu na wuce iyaka ko ya yi ganganci, idan aka yi wannan to wannan yakan sa a yi kafara, ba in mutum bai yi wannan ba to insha Allahu ta'ala babu komai a kansa. Mafhum tayyib. So haka waɗannan sai mu kiyaye su. A so haka a halin da ka faɗa in dai ba ka koye mana wani labari ba ne, misali yanzu akwai tayin motocin da suna tafiya, sai tayin ta karkace ta da kanta. Ita da kanta ta karkace. Kwana na yake gaba ina kan keke ina dukawa na ji keke tu. Irin wannan roka din ta zo haka kawai tayin ta karkace, sai ta ɗauki keken da nake kai ta yi jifa da nufi. Wanda shi da kansa duk da dai alhamdulillah cikin taimakon Allah ke kan ta lankwashe, amma ni ko ciwo ban ci ba. Inda a yanzu da ne biyu kila zai wahala mutum ya miƙe a yanzu, amma a wancan kasan shekarun yarinta sun fi sauƙi. Yanzu abin da wani zai yi ya faɗi ya yi ta jinya in yaro ne ba wani abin da ya dame shi, ciwon ma a jikinsa sai ka nuna masa, to gaskiya ni ban gana ji ciwo ba. Amma wannan abin da ya faru na jarrabawa da aka yi bincike an samu shi direban motar a karkace da ke biya haka, idan zai shiga fada yaron motar sai ya san ko ya lankwasa masa kaya, amma ba ka shiga fada. so ina da keke wata ƴar baka haka speedy ya lalata ta da zo ina problem mahaifi na Allah ya ci kansa sai sai abun wata sabuwa haka orange kala ne launin ja haka da aka dani bilsin ba da manta eh so kaga dai da yake rai yana gaba ne inda wannan ya zama sanadi to kaga dai hukunci da yake hawa kansa na ba da misali da kai kiya da haka dukkan kasashe da suke da hankali in mutum ya zo ya samu dokokin hanya yana tsayawa amma yana cikin matsalar mu a Najeriya har a yanzu idan ma kada sai ka zama abin kallo akwai wanda yake mahaddacin Qur'ani ne na daga cikin yayin mu manyan abanne wanda ya kai shekara 60 da ɗan kai mahaddacin Qur'ani ne sama da shekara kusan 40 ya haddace ya je jami'ar musulunci ya yi karatu na daga cikin manyan malamai kawai traffic light ya tsaya gani akan hanya ya ce sai ya tsaya ba mutane sai wani dan kasa bai nuna can kai ba wa wuce mana mafaci wuce mana ba kowa ka tsaya wai sai rubashi ake zagi yace wani da ya zo wuce da mota bai san waye ba wanda ya gaba sai ce wai me ka tsaya sai dan bade shi dan gado yake masa waye ce tsaya wanda ya ce matsalar mu ta kasan nan shine ita doka ba wanda ke sha'awar ya bita kowa yana so Najeriya ta gyaru amma babu wanda yake so a sa doka ba da yake yi ta shi yasa muna da aiki mai girma wajen gyara yanzu wannan Christmas din kullum zamu yi darasi sai abubuwan suna daddam kowa ya saka na yi magana da FCT minista kaman wata biyu ne wuce ranar da muka rufe da shi Mina ta'aziyya na rasuwar babban malaminmu Sheikh Ahmad Lemu muna magana akai sai ce mu amma dai zan yaba muku masallacin An-Nur bincikensa ya bayyana duk Abuja ba inda ake kiyaye sharuɗar COVID-19 protocol irin wannan masallaci amma kaga duk da haka nan ne aka ce a ko ina kokari amma kullum muka bari sai an da azan sha kowa ya sa ne ya sa face mask to in ka fita a nan masallacin sai wasu masallatan to fa mutum dai zaka gani ko fi ba masallaci ban kaje to ta ka zaka gani in ka fita Abuja ka je garuruwan mu irin ko north east ko north west in aka ganka da wannan ma abun kyama ne shi wannan din kyamar ka za a ji amma manta da ya shigo na je kai da wata babar mu a north east tana kai na da wasu malam corona ya dawo ne na ce ne fata ce na ganka da wannan takunkumin na ce baba ya tafi ne ta ce ayan ce ya tafi tuntunin to ni sai in sa mata damuwa zan kawo mata da hawan jininta ita hankalin ta yana kwance to in ka je can sun ma manta da an yi corona kuma fa har yanzu da tawa na rasuwa kuma sai a ce ba a san dalili ba in kai wa mutane da siha a kiyaye sai a ce a kuna tsoron mutuwa ne wani ma in yi nasiha sai a ce wai Yahuda suka sa shi wani ma a ce Yahuda suka ba shi kuɗi dan ne mai dan ya tunatar da al'umma ta kiyaye lafiyarta ka duba san rai a wurin mu kuma dattijo ya kamu a ce ba ita bane a je asibiti a yi bincike a gane ita ne ka bana an kare su in ka ce ya rasu a ce fa ajalin sa ne ba da bara dole ya tafi kuma fa dole sai mun rayu ta haka Allah ya yi na fita a nan naje Middle East wata kasa kamar wata biyu da ya wuce tun da na shiga kasar fa ta fito ban ga wanda bai da wannan ba kuma rana ɗaya aka sanar da doka ka ce kowa ya saka rana ɗaya ce to mu matsala mu shine aka yi dokar ma wani da gangan zai karya gane za a masa shi da gangan zai yi ana so ba ku labari ko aikin hajji da aka je an sauki annaban Najeriya a wata abuwa to irin bayan garin da aka gidajen annabai zuwa karfe sai aka samu wani dattijo idan ya zo masallaci sai ya zo da ɗan ƙananan kulunan nan in ka shigo sallah ba hula sai ya sa maka to mun zo sallar da su ba haka sai zo da wasu wanda ba su da hula a su ba sai sassa musu hula haka ɗaya biyu uku hudu yana zuwa da su in ba ka da hula sai a sa maka kada zai sa sai ce muku a rika zuwa da hula sallah irin da tawon mun da da aka tashi mutanen mu bai sai sa mana hula sai a musu bayani ai saboda yana gayi da hulan ya fi kamala ne yayi kaza wallahi da aka tashi sai aka yi mitin a gidan wai za a zo a za kar kowa ya sa hula yazo sallar azhar da hula 12 duk suka kare sai haka mutum yana sallah sai zo yana waiwaye wai ya ga ko za a sa hula ko ba za a sa hula wai a kure shi wani na idan da sallah sai zo sai ce abokin sa ai mun kure shi wallahi mun ji maganin sa da mun kare wai an kure shi an yi maganin sa yace maganin sa kenan bari mu gani asar yayi dai ni ta kamfen ni ta ga jama'a kana zo da kula muka ya dai wallahi ba na ganin abun dariya ne abun mu yi kuka ne duk wata kasar da ta ci gaba wallahi sai ka samu ɗan kasar suna da tsari amma mu yanzu ina tsari al'amari ya lalace tun daga karya doka mun zama tsakaninmu da juna ma babu amana akan mutuncin juna ko dukiyar juna kai duk masallacin Allah ba bai kubuta ba ai sai daga wannan ce fada duk inda kace garuruwa mu za ka ga masallaci sai amma gida da falo so wa ake tsoro masallacin ne ba zai zo da su agogo haba jama'a masallaci agogon masallaci in ba a kulle ba za a sace shi dan Allah bai ishe mu mu yi kuka ba mun zo sallah masal agogon fa dakin Allah ne amma wallahi in ka bar shi ba za ka dauke shi generator masallaci ka je ka ga garuruwa in za a tare da su a tafi nesa sai a samu bishiya sai a sa masa awufa yadda ka san yayi shi sarkai kuma da dare kuma da dare da Allah ne kuma wallahi in aka bace na asaci masallaci ka zo sai ka adana takalman kan ba ka da dauki in ka aka baka kudin sadaki ka zo ka karbi aure a masallaci sai ka rike a cikin ka in ba haka ba sai ka rasa jama'a a makabarta dazu mun kai wata gawa wani ya tashi ya tsaya yace jama'a mu ne masu aikin makabartan nan muna sanarwa da cewa mu in mun taimaka ba ma karban kudin mutane ba ma roƙo saboda an samu jama'a da suke rako gawa makabarta a nan Abuja sai su rika cewa su ne masu aikin masallaci a ba su kudi suka ce mu ba ma karban ba ma roƙo ana jiyan mu albashi za ka duk wanda ya ja ka gefe yin roƙa yace shi ne aikin makabarta ne kan yayi ke da Allah duba wai mu din ne ba makabartan fa da musulmai ne amma wai sai an sanar in ba aka ba wani zai cuce ka a wurin sai ya ka gefe akar makalla ko alhaji wani ko dokta wani ko profesa wani ko honorable wani sai ya ga baka mu ne masu aiki muna neman kudin ice da kudin da kafani ana kawo mutane babu in ka bashi kudin sai ma sai ka abin sa kuma mudin ne ba wanda yake yi ba jiyan nan nake ga wani dan uwa yana posted malami ne da ake cewa wai zai selfie ne sai sa hotonsa sai kare garinsa haka ya matse ta waje ɗaya rindige sai postin hoton zai ce ya ba kansa dariya saboda me saboda daɗin zai yi selfie sai ya sake da mutane ana selfie da ya sake sai aka sace masa wayarsa kuma an kewaye shi akar makalla sai ya nemi waya ya rasa to shi ne sai yake dariyar kasa za a yi selfie kuna zuwa sai ya haɗa jinsa sai ya matse sai ya rike waya gawa muna tonon kabari na ina rike da cebur na ɗiban ƙasar gawa ina zuba a makabarta abokin aiki na ke ce akar makalla ɗauki wayar ka kawo rike maka kana ɗauke ta akan kabari wai saboda mai na rike cebur ina ɗaukar ƙasa in bai karɓi wayar bai na gana a sace ta akan kabari kuma ga hadisi aksiru zikira hadimin da ta ce ga hadisin as-sahihu tirmidhi hadisin nan 2307 wa'azi practical wa'azi ta ce mutuwa amma al'umma bai ishe mu ba Allah ta'ala ya gyara halayen Allah ya gyara halayen amma wallahi din ba dan wai ayoyin da Allah ya haramta yanke tsammani ba wasu al'amuran sai mutum ya yanke tsammani amma ba daidai bane yanke tsammani din saboda duk abin da ya fi karfin mu bai fi karfin Allah subhanahu wa ta'ala ba gyara rahama sai muna fatan Allah ta'ala zai mana rahama ya gyara mu na ci gaba da darasin mu na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi a darasi na 94 yau muna biyu ga watan Rajab ko insha Allah hijira shekara ta 1442 bisa ga sanarwar sultan insha Allah muna cikin hadisi mai tsawo ina gaba sai na maimaita shi ba saboda lokaci sai mu tashi daga inda muka tsaya daidai ina muka tsaya na'am daidai kan ina fa kala umar wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qudir illa darakuhu bi sayfi hala kala wa kana an-nas ummiyin fa lam yakun fihim nabiyyun qabla fa amsaka an-nas fa qalu ya salim intaliq إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أهلا يذكر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قلت إلا تركته بسيف هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أخرجوا لي فأخرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومس فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله أيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الصلاه ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعه حسنه جميله وانا حديثي صحيح هنا تسكين ترخيص نشمائل النبي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أحاديثنا دليل أكل ثلاثين دبوه مني بيان فرقل ستشيوى سالم بن عبيد صحابي ليروي تو شيوى لوك ستفليا خلقها جنيا كيسانني ياشي جحال النبي سيد إلهيكي وشيء أخذني رسول الله ياشي جحال النبي سمي إنمي حول قبا دي فرقا سيشي شو لوك ستصلى ياي سكتي مثلا yace ku umurci Bilal ya kira sallah Bilal al-Habashi sannan ku umurci Abubakar Siddiq ya yi limanci haka bayan lokaci ya sake shiga bayan ya farfado ya ƙara shiga halin da bai san ina yake ba ya sake tambaya lokacin sallah ya aka ce masa da'a yace a umurci Bilal ya kira sallah sannan a umurci Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya yi limanci as-Siddiqul Akbar Siddiqul Umma idan da kike da farziki رضي الله عنه نعم ده هكا تينا نعيش رضي الله عنها تشي من ذو الله كاسا تشي وبابانا متني من كوشن زوتيا إذا يطيع أولا صلى ينا ليمن تيتنا باقا أولا كوشن زوتيا ننزل إذا يشي يتقوكا بذيب يهي ليمن تيوا إنا مالا كأم التوى ننسى har ta shawarci Hafsa binti Umar radiyallahu anha akan ki taimaka min mana in yaso ko ma babanki yayi dan na san halin babana me ke faruwa ne ya halitta yace a umurci Bilal da kira sallah a umurci Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayi me yayi limanci wannan iya daga cikin hadisan da ake tabbatar da cewa fiyayyen halitta ya dora shugabanci akan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi yasa koda lokacin da ake sakifa da wasu suke yi wa sayyidina abubakar inkari umar radiyallahu anhu cewa radiyahu rasulullahi fi dinina afala narda bihi dunyana manzon Allah fa ya amince da abubakar ya jagorance mu a al'amarin addinin mu me yasa za mu yi jayayya da shi a cikin al'amarin duniya kuma duk mutumin da aka amince a addini jagoran ka ne ai bai dace kuma ka tsaya kana musu da shi a duniya ba don al'amarin addinin shi ne mutumin duniya ka aikata ne ya ce hayaniya ne da ban kaura to annabi ya sa shine shugaban mu a sallah yana rayu me yasa zamu zo muna masa musu akan ni'imar duniya mafhum tayyib kuma akwai dalilai da dama bayan wannan da ke bayyana cewa shine khalifa na farko ba'da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har da ya halitta ya kwatanta iyalan nata da cewa suna nan kaman sahibai ne na Yusuf alaihi salam wanda yayi magana da tsawo a kai ya saki cewa Umar bin Abdul ya kira sallan Abubakar Siddiq ya yi limanci bayan daga nan kuma inna rasulullahi wa ta'ala sai fata sai ya halitta ya samu dan saukin jiki har ya fito ya dogara akan Barira da wani mutum muka ce sunan mutumin Nauba Barira kuma baiwa ce ita ma ta Habasha ce wato ƙar uwar mu ce ba Afrikiya wato mutumiyar Afrika ce ita ma don haka sai ya halitta ya dogara akan su ya fita a wata riwaya tace ya dogara akan Al-Abbas da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu malamai suka yi jam'u bai da kuma cewa Barira da Nauba sun fito da shi a gida da ya bo bakin masallaci Al-Abbas da Ali radiyallahu anhu suka karbe shi zuwa ga cikin masallaci saboda al-jam'u aula min al-karji to haka suka rada hadisan mafhum tayyib lokacin da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya fito sai ke kokarin ja da baya dan fiyayyen halitta ya zo ya yi imanci fiyayyen halitta yana ce masa tsaya a wurin ya taya yi sallah aka kawo kai ya halitta gefen Abubakar Siddiq suka yi sallah da wannan wasu ke cewa salatu Abubakar wasu kuma ce salatu Rasulullah wasu na da annabi yayi wace amma magana mafi inganci Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ne yayi limanci ya yi halitta ya bi shi wannan iya kara bayyana karama ta Abubakar Siddiq da tijan arziki a ce wanda ya zo da musulunci da Qur'ani ya dika sallah ai daraja ta kai iyaka yanzu ko su da su dika sallah baka zama babban mutum ba ko Sheikh Surai a ce yanzu limaman harabi kawai a ce wai kai ne liman in ma faci har ka zo ne ne kenan ai sai ka ji kai ma zama babban mutum ne ka jagoranci limaman harabi to na ku ba limaman harabi ake magana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib hatta kaba Abubakar salata har Abubakar Siddiq ya idan da sallah daga baya sai aka dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da Aisha radiyallahu anha take cewa na fahimci an dauki rayuwar sa ne a daidai lokacin da nake yana cewa ma annabiyina was siddiqina was shuhada was salihin Allahumma rafiqan a'la yana karanta wannan sai tace sai na fahimci lokaci yayi wannan yayi kamar ikiti ba su ne a wajen malaman balaga wace aya ce take kama da wannan suratul nisa eh haka ne suratul nisa amma wa zai fara aya wa may yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa aya ta nawa to gun da aya ta 69 kenan so tace daga nazi da najiya karanta wannan sai na san lokaci ya sai Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa fa qala umar sai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mutum ne mai imani amma kuma iya da dan sadari saboda haka addini yake a addini ana bukatar masu zafi da masu sanyi in masu sanyi masu zafi suka yi yawa mafiya yawa sai a sa kowa ya cire tsammanin rahamar Allah in ko masu sanyi suka yi yawa to sai kuma sanyin ya sa gaba ɗaya a daina ma bautan a ɗauka duk abin da kai za ka shiga aljanna to ya za su a ce a ɗan samu masu ɗan zafi da masu sanyi in an ce sanyi ba ana nufin ka haramtar da halal ba a aka tsaya inda nasu ya tsaye da kai in an ce ba zafi ba ko ba ka zo kan minbari kai ta zagi ba ba sai ake nufin zafi ba ana nufin zafin da yake ƙarƙashin inuwar Qur'ani da Sunna don akwai wanda suke mai da minbari ya zama kaman wajen yan tasha mutum ya rika ashariya a kan minbari don me wai ya bayyana iya da zafi mutum ya rika zabga zagi da kalmomin ashariya a kan minbari wannan ba maganar zafi ba ne zagi ba ne wannan maguzanci ne in wannan ne sai mu ce maguzanci shi ko bai masali addini in an ce zafi su ne waɗanda suke irin approach na sayyidina Umar dukkan fahimtar karkashin Qur'ani da Sunna ne ba a fita amma ba wai mutum ya fita a duniyar Qur'ani ba dan shi yana da ne dan shi yana da zafi wannan ba daidai ba ne duk yadda kai dai zaka ce Allah ya ce duk zafin da karka ka karkashin qala Allahu qala Rasulullah kuma ala fahimis salam yayi magabata suka fahimta anan zaka tsaya in ka wuce wurin to ba sunansa ba musulunci ba ne ya zama wani abu na dafa Allah shi Allah ya kare mu daga wannan sai Umar bin Khattab ya ce la asma'u ahadan yadhkuru anna rasulallahi qubida illa da rabbuhu bi sayyidi hada
yace kan naji wani daga cikin ku yace manzon Allah an dauki rayuwarsa in ɗayan ku ya fada wallahi zan sare kansa da takobi zan sare shi hankalinsa ya tashi saboda me saboda al'umma ce da ba ta taba ganin wani annabi gabaninta ya rasu a cikin ka ba sai wannan ne na farko don haka babu wani previous experience shine annabin da aka aika musu kwaya ne suka rayu da shi kuma ya rasu so duk abin da ya faru babu experience to in an zo yin sa yana wahalar da mutane yanzu mun babu misali in ba dan yanzu da muke ga ana da wafi a Kaaba da Safa da Marwa ba wallahi in dai irin da ake yi yana akwai karancin watsuwan abubuwan a station da muke gani in an gama karantar da gwagin hadin gaje sai sai ga abu ba haka yake ba duk sai ka rubi saboda me saboda baka gani practically a aikace ba so idan ka je sai ka dauka an ce dutsen Safa da Marwa sai ka dauka za ka ga wasu duwatsu ne kamar dutsen Zuma haka a bayan gari sai ka ga ai ba ma dutse bane kawai an gyara wurin ya zama kamar wani falo nabi sai ka ga kila duk kasar kuma ba falon da yake shi kyau sai ka ga ina dutsen sai ka dutsen shi kansa ba alamar sa an kyautata wurin to amma idan kana karanta abun a littafi aka ce za ka je tsakanin Safa da Marwa ko sai ka dauka tsakanin duwatsu ne za ka je cikin turbaya kai ta gudu ko ka ji an ce hawa dutsen Arfa sai ka dauka wai za a je dutsen ne a hau wani sai ya ce mu ci abinci sosai da tsakan nan nan kada a je dutsen Wahala an dauka wai hawa ake to yanzu saukin da aka samu shine gabanin ma ka je akwai bidiyo da ake iya samu a kalli abu amma duk da hakan ka je sai an ba da kai wani lokaci in ka karanta sai ka ga abun a aikace an ba da kai dan me dan ka karanta in ka je aiki sai ka ga abun ya rubuta ko ne mutumin kauye da muka rika aikin haji da shi 2004 idan zan tuna ba kauye ne to da ya gani ina jan su a cikin haka mutane ne ba fulaka ne na kauye ya sai da shanin sa ya je aikin haji Allah ya karbi hajjin sa da aka karanta da cewa ana iya yin sa'ayi da wafi babu iyaka shi sai dauka sa'ayi ne ce an ta kammala na umura tunda tamattu ne zaka ke cewa tsawatinka kai bakwai kai nafila kai addu'a ka kara bakwai to shi ya saba kiwo a jeji bai da wannan gajiya da lalaci irin namu ne an burge shi wallahi sai ta shi kai burge sai ya sai yayi wannan sa'ayin bakwai sau bakwai sa'ayi ba da wafi ba wannan wahalar sa'ayin kullum sai yayi guda bakwai sau bakwai to har Allah ya kaddara karshen an da Amina sai yace zai je sha'ai bakwai sau bakwai nace ba sai ba fada wafi sai ce a wannan ɗakin Kaaba kake fada shi yace shi dai ban ji karatun ba ya dauka tsakanin Safa da Marwa ne ake yi wallahi bakwai sau bakwai yake sai ka sai ya ji shi ko shi bai da gani shi ba mutumin da zai je kiyu ko da dabba ita kai kilomita 400 500 dan ya zo na wuri ai dadi yake shi yana yi ga dai shi ga ruwan sha a wuri Allah ta ala ya samu wani lafiya. Na'am. To a lokacin yace zai dake shi da takobi. Duk wanda ya bada. Tana yace wa kana nasu ummiyina. Saboda mutane sun kasance ummiyai ne. Huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi balalin mubin. Cikin suratul Jumu'a aya ta nawa ne ba? Aya ta biyu ko mutane sun kasance ummiyai ummiyin in an ce ummiyi ne ake nufi wadanda ba su iya karatu da rubutu ba su ake cewa ummiyai to mutane sun kasance ummiyai da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa gare shi gabaninsa lam yakun fihim nabiyyun qabla gabanin zuwansa babu wani annabi tare da su annaban da aka turo zamanin su ya wuce fa qalu ya salim sai suka ce ya kai salim in zalik ila sahibi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka tafi wajen sahibin manzon Allah shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu farko ka kira shi saboda ga mu a cikin wani hali a gida fiyayyen halitta ya rasu amma Umar ya ce ka biya ce duk wanda ya fada zai sha dufa so kira sai na Abubakar wanda yake bayyana duk yadda al'amari yayi sanani ko ya dace zama akwai dattawa da duk suka zo su kai magana sai a saurara su na ba na yi gane maganar matasa da ke cewa wai a arewa babu dattawa wannan ba gaskiya ba ne muna da dattawa a arewa duk da karancin su muna da dattawa da addini ya dame su kasar ta dame su kare mutuncin al'umma ya dame su sai dai in kai baka san su ba amma muna da dattawa wanda lalacewa muka yi da har muka kace ce wai arewa babu dattawa in kace sun yi karanci ba kaman da bana yarda amma babu da mana sai babu muna da dattawan da Allah ne gaba da su muka je har yanzu tsaki a wurin su a tiraka su ba mu shawari a rayuwa bai dade ba akwai dattijo da shekara 92 daga jihar Kano yake naje wajen sa ina neman shawari muka yi kadi sun ce masarar kai kuna ga yadda aka waye gari tarbiya ke lalacewa arewa nace yace mai abun yi nace kurka hutuwa kuna dan ba da shawari mai sai yace a'a ina tsoro me yasa yace tarbiya ta lalace yanzu kana fitowa kai magana matasan nan mara kunya sai su fara zage ka yace shekara na 92 ina kuma zan zo ina magana da tiya lagira zo ina kace nace da matasa to baba da tawa bane wani lokaci kaushin halin mu da muzan tazatar yasa da tawon ke tsoron yin magana amma wallahi ba da tawa suna yin karanci babu kokonto adadin su ne kai irin na dana amma har yanzu muna da bakiya na dattawan kwarai da suka damu da damuwar da ke damu akwai a cikin yan kasuwa akwai a cikin malaman addini akwai a cikin yan boko akwai a cikin kowane nau'in al'umma ana samun 1-2-3-4 zakka amma me damuwar shine yau mun waye gari a arewacin kasar nan babu mutumin da ya yi karfin a cikin mutuncinsa kowane kowane mutum ana iya cin mutuncinsa to duk wanda ba zai iya taron arabu da kaba sai ya yi shuru saboda me saboda bai sai fadar sa a wannan kasarar ne yanzu kwanan da malami fatawa ya baya amma za ka ga hatta yan tasha wai suna zagin fatawa akan shi kan aure kaga waɗanda ma addinin bai dame su ba suna iya ba da miranci lokacin da aka yi lugudan wa'azi na haramtar da waka ko abin da ya kamata da wannan late 70s irin wa'azin zafi da aka yi masu yin waƙi har kafirta wasu aji saboda mai saboda fahimtar ma wasu na sosan amma ba a taɓa samun wani mawaƙi da ya waƙi ya soki ma da wani addini ba saboda mai saboda akwai ƙarfi ne ga su ɗan shata mun gani su ɗan maraya ga su nan su ɗan ƙwairo duk ba mu gan su ba ne duk ai mun gan su babu wanda ba mu san muryarsa ba amma saboda ana karrama addini amma yau sultan da kansa ne magana sai wuta a zage shi mu duba ran da ya bayanin sai a cika azumi talata ba wanda shi muke ba shi albashi babu ko wanda sai ya yi kiki da iyalansa zai zauna ya yi mitin karfe 3 na dare 4 na dare akan matsalar al'umma ban taba tunkarar sultan rana ɗaya da damar al'umma yace na jin bacci ba kuma tun ban kai yanzu ba in ka dage shi ko me yake zai bari zai fito kuma sai inda karfin sai gari amma kawai ya ce mu cika talata kasashe sama da 20 sun ci a cika in ka shiga online babu wata shugabannin kasa da aka zaka amma muna tsine wa shugaban musulmai albarka kuma wallahi wanda suke magana a zahiri ba su yi addini kashi ne ɗarin abin da shi yake yi to ta yaya za mu ci gaba da haka ko kuskure ya dace za mu zage shi mu fa mun tashi abokin wanka ba ne kuskure ba ka ce masa kariya ne ba ma wanka ba abokinsa laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana wannan hadisi ne ba cikin sahih al-Bukhari hadisi na 3211 bai tare da mu dukkan wanda bai ji tausayin kanana sannan kuma baya girmama manya a al'ummar mu da muka tashi da tarbiyyar da iyaye suka mana ai wanda ya haife ka ko ba babanka ba ne shekarun sun kai ba ka kalle kinsa ka zage shi bare sultan a ce shi yake kan kujerar shehu su ban dan kodi amma matashi da bai yi sallar asuba ba a ranar karfe 11 ya farka sai ya kaga mar bagar magaram kuma a haka mu ce ba ba mu gyara dabi'u mu mun ce ba mu da dattawa yanzu an take ba ku misali akan issue covid ya dawo sai kawai mu fara shi nan an shiga ciki na kira wani malami ya ce a wayar da kai sai ya ce malam zagi da muka sha a karan farko ya ishe ni haka na biyu na ba zan sa baki na ba amma na hakuri na farkon Allah ya karba ga bala'i ya na zai iya cutar da mu amma hatta malaman addini sun tsince wallahi shi ya hakura saboda me saboda kare rai da sharri kuma al'ummar da ake so a kuma tarke ni wani ya ce biyan ku akai wani malami ya ce wai 200,000 gwamna ya ba su su to su yi wa corona kankan wai a yi wa corona kankan corona ɗan takara ne kuma wanda ake wannan maganar ya yi digiri a shari'a ya yi masters a shari'a ya yi phd a shari'a kuma ya je garin manzon Allah ya yi karatun ya dawo amma wanda bai gama arba'u na hadis ba shi yake cewa wai an ba shi 200,000 ya yi kariya akan addini haba jama'a ta ya za mu yi nasara da kanka duk wata al'umma sai tana girmama nan da take nasara yadda iyayenmu suka tarbiyyar kada mu sai mun yi ayyukan mu irin wannan tarbiyya mu ci gaba in ba mun babu inda za mu ci gaba za a waye gari a arewacin kasar nan ba mai iya yin magana yana gaba jami'in su Dr. Khalid Aliyu hafizahullah sakatare na JRI duk wahalar da aka taba addini irin su irin professor Isaac Akinto da na Muri daga Lagos koyaye aka yi sun yi magana sun sa rayuwarsu a hatsari an nemi a kashe su akan harkar addini an je gidajensu an musu barazana duka akan addini ba mu sani ba amma rana ɗaya idan suka samu wata dama suka ga akwai wata hanyar da za su magance matsalar ba wannan hanyar da aka saba ba sai wani ce kaga duk sun lalace su ne shi ai ba ɗan jaridu ba ne su malaman addini ne malamin addini yana neman guidance a Qur'ani da hadisi yadda zai magance kowace matsala in kaga sun yi magana akan matsala ɗaya an samu matsala 20 da aka magance ba kama san an samu matsalar ba ne ka san an magance ba amma mun waye gari ba a ragarwa kowa kowar mutum za a iya zagin sa da kijo ko shekarar sa nawa ne za a iya yi yanzu ka duba shekaru na Sheikh Safin Usman Bauchi kusan shekara 100 yake amma za ka ga yaro karami akan sabanin fahimta sai ya dauki kalma mai muni ya jefa masa ba a haka mu ba mana wannan tarbiyyar ba ko akwai sabanin fahimta saboda shekarun su da ni'imar Qur'anin da suka dauka akwai level of mutuntawa da ake yi ko da an saba haka ake yi shi kansa criticism sai ya bukata kwatsi a cikin sa amma ba zai waye gari mu mai da al'umma cikinta kowane mutum za mu zage shi mu ce wai a haka za mu gyara al'umma ba a taba haka ba a duniya kuma duk mu muke wannan za a waye gari ba mu iya gaya mana gaskiya ran da na zo na kara maganar covid na ce na kira mutane kowa na ce waye tafi sai ce na tsoro na ce to ko za a zage zan fada ban gaya muku haka ba to amma akwai iyaka ba akwai iyaka in yau Allah ya sa ne tsawon kwana ai ko akwai lokacin da ba zan zo ma da wakilin nayi wa'azin haka ba ko to sai mu zo mun gyara da kibin mu kiyaye a arewa muna da dattawa suna karanci amma mu muke sa waɗanda suke da sauran nagarta su shi saboda idan muka saba da su ba ma ragar musu wajen cin mutuncin su kuma muna da wani rashin adalci in da cijin ya alkhairi sau 10 rana ɗaya sai kuskure to kuma daga ranar ya lalace yadda ka san mun dauke shi kamar mala'ika ai babu dan adam da yake 10 kowa tare yake bai cika 10 ba so ko da ka kuskure ne mu amince kuskure bai samu cire mutum a cikin halin nagarta ai aqidar ku ta sunna hatta sahabbai ai sun yi kurakurai amma ba fa irin kurakuran da ake musu karirai na kabarirai ba amma sun yi ƙananan kurakurai amma Allah ya yafe musu ya ba su aljanna so me yasa wani a zamanin ba zai kuskura ba Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ya gyara tarbiyyar matasan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon girmama na gaba da mu a kuma kowane wuri suke Allah ta'ala ya ba mu ikon ba su darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na'am fa'ataitu Abu Bakar sai na zo wajen Abu Bakar Siddiq wa huwa fi masjid ya masallaci fa'ataitu abki dahishan sai na zo masa ina kuka dahishan shine mutahayyira ina rube falamma ra'ani lokacin da ya ganta kale yace aqbida rasulullah an karbi rayuwar manzon Allah ne fa kuntu sai nace inna umar lalle umar ya kudi na cewa la asma'u ahadin yadhkuru anna rasulullah qubida illa daraktuhu bi sayfi ni dai na ji umar yana cewa ba zai taba jin wani ya ce an dauki rayuwar manzon Allah ba face ya dake shi da kabar da takabi injisali فقال لي سيدنا ابو بكر يشي وصالح انطلق ليتس جو مجيم فانطلقت معه سيدنا كما هنيا تعالى دشي فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله سي موكا بو موكا سامو تاني سن شيزو وجه منزل الله صلى الله مفهوم طيب فقال سيدي يا ايها الناس يا ابو متاني افرجوا لي كو بودي مو هنيا نجي ابو بكر صديق saboda shi ne shugaban dattawa na majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shine annabi manzo amma shine shugaban dattawa sai shi abu da wuri da tijan arziki yazo wannan shi zai gina mana komai sai da dattawa bahaushe yace wai na yara ado take mata tarko duk ilimin da kana shawari da dattawa sai ka fahimci ka fara ilimin ka wata rana ko da ba ka fi shi ilimin saboda sai sun yi sharing wani abu na experience da kai wanda ba za ka fahimce shi a littafi ba mafhum tayyib fa afrajula sai suka bude masa haka bude masa fanya faja'a sayyidu hatta akabba ala alayhi sai fadika yayya kalisa wa yulsuna akansa wa massa sai shafe shi kamar yadda muka yi bayani a baya ya sumbace shi yace duk hayyan wa anta bayyita fa qala sai karanta innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai din nan mai rasuwa ne kuma su ma masu rasuwa ne cikin zuman aya ta 30 ya kuma kara da wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul cikin ali imran aya ta 144 thumma qalu sai suka ce ya sahiba rasulillah ya kai sahibi manzon Allah aqubida rasulillah shin an karbi rayuwar manzon Allah ne kana na'am yace na'am ya rasul shi sai tabbatar da abinda saura suka gagara amma da yace ya rasul sai da Umar ya sare shi saboda me saboda wannan elder sa da dattijan sa wansa ne kuma jagoran sa ne kuma shi ne shugaban dattawa kaje girmama na gaba ya ce duk wanda fada za a sare shi amma Abubakar Siddiq bai zo baya sa ya rasul sai ce ya rasul kuma sayyidina Umar ga takwabi a tare da shi shi bai tsoro ba wannan bai ke bayyana mana da ake girmama manya to yau mun kai matakin da manyan mun hana su yi magana suna tsoro saboda mai saboda rashin ladabi namu fa alimu an qad sadaq sai suka fahimci lalle abu ya tabbata wannan gaskiya ne qali ya sahiba rasulillah suka ce ya sahibi manzon Allah ayu salla ala rasulillah za yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba su sani ba ba su da wani experience so sai an nemi wanda yake da hadisi tukunna a tare hadisan annabi da zai kana na'am yace na'am za a masa sallah kalu wa kai suka ce ta yaya kana yace yadkhulu qaumun fa yukadduna wa yusalluna wa yu'una thumma yakhrujun mutane za su shiga wajen su yi kabbara su yi sallah su yi addu'a sai su fito so sai aka yi ka sallah din jama'a group wurin ba zai dauki jama'a da yawa ba sai a ce group gaban ko su shiga su yi sallah su fito wasu su shiga aka fara da manyan sahabbai dattawan suka fara tsakatsaki suka shigo matasa suka shiga aka kammala aka ba wa mata dama suka shigo suka yi sallah yara kada suka yi hatta bayi an ce su zo su yi sallah so haka aka yi ta yi group bayan group wannan su shiga su yi sallah su fita wannan su shiga su yi sallah su fita mafhum tayyib to haka aka ta yi fa qalu suka ce ya sahiba rasulillah ya kai sahibin manzon Allah ayudfanu rasulullah za a binne manzon Allah yudfan wannan fi'ili ne mudhari mabniyun للمجهول رسول كما شيء نائب الفاعل زي لو كرفا لا يكون يدما مضاف اليه رسول فهو مضاف اليه سي لما ايد فن رسول الله مفهوم شن ذا ابن شيء ا كفا كما يدا ake binne mamata kana na'am yace na'am za abun ne shi kanu aina aina kana yace fil makan alladhi qabada Allah fihi ruha a wurin da Allah ya dauki rayuwar annabi anan ake binne shi ke za su yi zama sahabbai a bakin da suka yi wa ɗan hadisi da mafu tsaye ba zai yi mukammala ba fa'alimu fa'inallaha lam yaqdi ruha illa fi makanin tayyib saboda Allah baya daukar ran annabi sai a wuri wanda yake mai tsarki Allah bai daukar ran annabi a wuri mai najasa mafu tayyib fa'alimu an qad sadaq sai suka fahimci cewa dukkan abin da ya gaya musu haka ne so kaga shi yazo ya bada guidance hikimar kawo wannan duk zatin sayyidina Umar din Abubakar Siddiq yayi magana radiyallahu anhu sai kaga ya saura saboda ne saboda duk zatin ka da shiga makana da guidance yanzu duk da mu almajirai ne muna karantar da mu muna da shi a cikin malamai da zai kira kai shi karka yi karatu sai ka ce na'am a karbar Allah ba ba tambayar aya ko hadisi saboda girman su ya kai mu saurara musu in a cikin aiki ne na yau da kullun na sana'a akwai wanda sai kuma suka bada shawari ba ma musu yanzu misali nake bayarwa ga minista na police sai muna tafi da shi a wurin abokin aiki ne amma iya da experience da aiki da ni ba da shi wani lokaci sai ya kira shawara sai ya bada shawari ba shi kadai ba akwai wasu me dalili ya gama jami'a tun 1970 min ba da misali kuma yake aiki ta yaya za a yi experience da ya tara kuma ni ya zama ina da shi zai yi ba zai yi to wadannan shine abin da ya mana karanci a tsakanin matasa in mutum yayi karatu yana ga zama almajiri shekarar 35 amma sai ce duk Najeriya baya da malami yanzu akwai wanda Habibu bari fada ya ce yana daga cikin ni'imar da Allah ya masa shine shi duk kasar nan bai da malami shi bai da malami inda ya sani rusa kansa yake ai nan da kace ba ka da malami ya da malami yana da shi ai ya da malami yana da shi ai ba ka girma kace ba ka da malami ba za ka girma ba shi kenan ya zama shedan ne malami duk wanda kake gani ce bai da malami ya da mai wa kansa jariki ya da ta kansa ya dace ya amince da iya da malamai da za su kira shi su jakun nan sai saurare shi to haka ake harka ta addini ai matsalar da muka samu kenan kowa sai ya taba in bari sai ce bai da malami sai zama ba wanda sai ce yi kaza ya yi ko ya bari ya bari saboda me saboda shi ya fi karfi ya zama iya da malami wani karatun ma kawai a kasar da ya yi shi bai taba zuwa gaban malami ya karatu ba yanzu mun tashi gaban wasu malamai ga Sheikh Salisu Sarauci Allah ya ji kansa ya rasu da shekara ɗaya da kadan da ya wuce bana ba ku labarin rasuwarsa tun lokacin da nake kaɗu gaban sa yayi jika da ni ran da nake gaban karatun sa ran farko ya nuna a masallacin juma'a na kofar gidan sarkin bola da a Gombe ya ce mun wannan masallacin shekara na yau 47 ina tafsiri a cikin sa tafsiri ka ne ya rasu shekarar sa 100 da kai misali yake bayar to waɗanda suke iyayen mu ma sabo'in malamai ya karantar da su yan shekara 90 yan shekara 100 a malamai a Gombe sun yi karatu gaba gare su misali da ke baya to yau in yana raye ai malaman mu ma da iyayen mu duka malamin su ne ko baban su to amma yau sai ga yaro shekara 30 da kada sai ce maka wai shi bai da malami a Najeriya shi malamin kansa ne wai ita ce ni'imar da Allah ya masa to gaskiya mu muna da malamai a yanzu zan kirga maka malamai na rayayyu a duniya sama da mutum 40 wanda suna da ko a cikin Gombe ne ko ina da wanda sun karantar da ni suna nan suna raye kuma har a yau suna iya kira na a waya su ce muna ga yana ci a yi kaza kuma wallahi ba na musu sai in ce a karbakan na gunji mun gode in ina da jiya sai tambaye a karbakan za a bar dama na yi bayani sai na yi bayani yanzu akwai wanda ya karantar da ni ne haddan Qur'ani gaban gare shi wani bangare ne na Qur'ani ya rasu sunan su aron masu ne wani kanuri ne a nan gaba a gaban sa na shi ne na uku da ne haddan Qur'ani a wurinsa lokacin da na fara buɗe majalisi ina karantar da shi bai yarda da karatu da muke irin na su bulugul barab su fada salatin nabi ba Allah ya ci kansa ya zo ya ta bin nasiha a jela in ya zo ya bin fada a gida sai ce sai in bi shi gida ba na iya masa inkari a gaban sa sai in bi shi har gida sai in ci a karmakan da na zo ne an bar dama ne bayani me yasa muke karatu in ya zo waje na yi magana ni ba zan ke bashi amsa a wurina ba sai faɗi duk abin da ke so in ce na ji gidansa nake bin sa da bashi amsa saboda ina gaban girmama shi wanda bashi amsa a wurina har wani lokaci ya gaga da sai zo ya gaya mahaifi na Allah ya ci kansa ya ce a daina karantarwa lokacin shi ne aka fara fahimtar sunna a wuraren mu sosai so me ke faruwa mahaifi ya kira shi ma da bashi kudi ya ce ya gamsu Allah ya ci kansa har ya kai mataki da muna karatu ba haifo lokaci zai zo ya zauna a wurin ayyuka shi duk da haka fa shi malamin da yake bayani na Qur'anin nan idan ya fito muna karatu a kofar gida an zuba majalisi an cika shi bai da abin da muke ba amma saboda girmama addini in ya hango mu daga nesa can zai wuce ya tafi kasuwar fakkari daga can nesa sai ya kuma takalmar sa sai ya zo ya wuce in ya zo kan mu koda wani zai wuce sai ya ce assalamu alaikum ko akarbakan da sai ya haka sai nuna mai ana karatu saboda tsabar girma ba karatu ba zai yi magana ba sai ya keta rafari ya shiga bakin kasuwar fadari sai a je takalma sai ya saka ya wai saboda girmama addini ba zai iya wucewa kan mu muna karatu ba kuma shi ya karantar da mu sannan ko hobby ya gida abin da muke koyarwa ba amma ba zai wuce kan mu da takalmi ba to ita ce tarbiyyar ilimi a yau da babu ta gaba daya yau dalibi sai maka wai bai mai gidan mutum ya tada kansa da Qur'ani wai sai ka bashi aya ko hadisi da yake kilo da Qur'ani ne duk ana mana wannan tambaya me ne idan ya dauki bulugul maram ya shiga ban daki da shi wai sai ka bashi hadisi Allah ta'ala ka gyara mana halaye, Allah ta'ala ka samu wanda ya lafiya, Allah ka gyara tarbiyyar al'ummar, Allah ka gyara tarbiyyar matasan, Allah ka gyara tarbiyyar mu gaba daya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Dare da Dr. Khalid Abi Abubakar na san baba ko bane, amma zan sha umarni ko sallama ai da mutane. Ai hakuri mu samu albarka ko sallama ai lokaci ya ji, amma dai ai hakuri ai sallama.
Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Azo ko kalma dai a gaisa, amma sai ai hakuri yau mutane.